Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da kuma.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Kana ganin cewa watakila maimakon gwamnati ta dinga amfani da hukumomin ta kai tsaye wajen raba irin waɗannan kayan tallafi ko lamani, zai fi kyau ta yi amfani da kamfanoni masu zaman kansu.
Tabbas, domin yarjejeniya ce za su rubuta tsakanin su da kamfanin, cewa idan har ba su kawo kaza, adadin kaza ba, to za su iya shiga ciki, za su iya biya, domin duk kokarin da za su yi, kai ba ma wannan ba, ko dan kwantaragi na gaba ku ƙara ba mu, dole mu zage dantse. Mu tabbatar da mun biya muku bukatunku.
Wato kare mutuncin kai.
Kare mutuncin kai. Ko dan kare mutuncin kai na zan yi abin da ya kamata.
To wani kalubale da manoma kuma suke fuskanta ko sha'anin noma a Najeriya shi ne zaka ga cewa misali an yi noma, to amma manoman kuma ba sa cin ko gajiyar noman sosai, misali baya tasiri. Misali zan baka noman da aka yi bana wasu wurare. An samu shinkafa da yawa, amma an sai da ita da tsada a lokacin da ake girbin ta misali. Amma kuma manoman kuma sun dawo tun ba a ji ko ina ba sun zo sun talauce da sauransu. Yanzu wani ma bai da abin da bai da ita kanta shinkafar ma da zai ci a gidansa da sauransu. Me kake tunanin ko kake gani ya kawo misali manomi zai yi noman kuma amma noman baya tasiri a kansa duk da cewa ya samu amfanin gona?
Gaskiya ne. Shi manomi ya ɗauki noma rayuwar shi domin da shi ya dogara. So kaga duk wata harka ta rayuwar shi ta ta'allaka ne ga wannan noman. To manoman kala-kala ne, akwai wanda zai noma shi iya dan ya ci a gida. Akwai kuma wanda zai noma ya ci a gida ya siyar. Akwai kuma wanda zai noma kawai dan ya siyar ba ruwan shi. Yawwa. To gaskiya kaman wannan karan an samu matsala. Wanda mutanen gari especially masu zama a cikin birni cewa ai kaya sun yi sauki alhalin ba sauki bane ba.
Wato a kakar bane da tauci.
Tabbas zaka ga a lokacin girbi kowane abu ne ake girbi ya kamata a ce a lokacin yana sauki, lokacin saukin shi ne. To tabbas kuma an siyar da kaya da tsada a lokacin. Dalilin ka san an yi ambaliyar ruwa a damunan nan ta bana sosai. To wasu da yawa sun rasa amfanin gonansu, wasu sun rasa mahallansu. To wannan dalilin shi ya saka waɗanda su kuma Allah ya sa suka tsallake suka samu, so kaga suka siyar da abinsu da tsada suka ci karansu ba babbaka. To akwai wanda ya sa shi kuma kuɗin shi aikin shi kuma ya lokacin da ake girbi ya sa kuɗaɗen shi ya siyo abubuwan nan ya aje, don idan lokacin nasu ya wuce za su dan ƙara tsada shi kuma sai ya siya. To gaskiya waɗannan sun kusan in ce maka sun fi manoman shan wahala, domin mutum ya kundige kanshi ya siyo wannan kayan ya sa ya ci buri sai ya zamto kuma kayan sai ya zamto saboda canjin kuɗin nan. Zaka ga kuɗi sun yanke gaba ɗaya babu ƙarar. Kai kuma kana da buƙatun gida, yara zaka ba su kuɗin makaranta, ga biyan kuɗin makaranta, ga asibiti, ga dai ɗawainiyar gida, so gashi babu kuɗi a ƙasa. Zaka ga dole kana buƙatar kuɗin nan. So dole ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa. To ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa, sai dai a ce a ma transfer, amma mutum ya zo zai siya wanda yake da halin ma kenan. To in ya ma transfer fitar da kuɗin ma aiki ne babu. Sai ka ga mutum ya karya kayan shi ya ce in dai da akwai mai kuɗi a hannu tsagwaransu ya bani kaza ya ɗauka. Sannan ka ga abinda gwamnati ya kamata ta duba yanzu ta tausaya wa manoma shi ne, za ka ga manomi ya sai taki da tsada, ya sai kayan feshi da tsada, ya sai iri da tsada, kuma sannan ya zo ya sayar da kayan da aka zaka ga wani ko kudin shi bai maida ba.
Wannan gaban nake son tambaye ka cewa me ya kamata hukuma ta yi misali dan kaucewa irin waɗannan abubuwan musamman bayan an yi girbin amfanin gona ta yadda manoma za su ci gajiyar noman da suke kuma ƴan ƙasa ma su samu albarkaci?
Masha Allah, wannan tambaya ce mai muhimmanci gaskiya, tunda ita gwamnati kowa nata ne, da shi mai nomawan da shi mai siya. Yawwa, to wannan shine ya kamata a ce gwamnati ta dauki wani wasu majors, wasu matakai da ya kamata a ce kowa ya ji dadi. Wannan matakon kuwa shine ta yi price flow.
Kamar ya?
Yawwa, price flow shine a ce farashi kada ya fara daga kaza, kada ya kasa da haka.
Kamar a ce naira 10.
Kamar a ce ko menene to ya fara daga naira 10. Ba za a ce da shi kasa da naira 10 ba. To kaga idan tayi wannan,
amma in ya sama ba laifi,
saboda zamu ce ba laifi, saboda ai kayan grading grading ne, mataki mataki ne,
nagarta
abin da gyaran da aka yi mishi
da
kyan shi,
yawa ce ko kuma
yawa, amma a ce da duk rashin kyan shi, tunda dai ai ba janyo ka akai ka zo ka siya ba dole, yawa duk rashin kyan shi ka a siye shi kasa da kaza, sannan kaga in akai haka an taimakawa wanda ya noma.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma, Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma Julie Leathers Pressure da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kamu doa ya ini sih gak, kamu mau mencoba sih.